بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله زاد المسلمة guzurin mace musulma shi ma darasin mu na shida ne ko kwanan watan da idi daya ne 19 ga ramadan shekara 1440 24 ga watan 5 shekara 2019 darasi na shida to ni dai na sami dimuwa babi na 10 za mu tashi tafifu sadaqi ko mun gama shi za mu tashi izami haqqir rajul ala al mar'ati ni dai inda ni alama tafifu sadaq an gama shi mun yi hadisi guda biyu da suke cikin sa ko to zamu tashi na 11 kenan ba san ku hukumma na ku lambobi ba shafi na 20 mallan yace wannan babin zai magana akan izamin haqqir rajuli ala al mar'a girman haqqin miji akan matansa girman haƙƙin miji akan matansa duniya ba za ta zauna lafiya ba sai kowa ya san haƙƙin dan uwansa kuma sai ya sauke na dan uwansa a gaba zai kawo na mata akan mijinta yanzu zai fara da ku dan haka sai kowa ta bude zuciyarta a wannan babin kwarai da gaske budewa na gaske saboda me saboda babin ba zai ba lalle ne zo da abin da ranku ke so ba ko guda daya kun fahimta ko dan abin da aka ce nauyi za a daura mutum mutum baya son wannan raunin baya son wannan nauyin to amma kuma idan ka kalli abin da kake nema a wurin Allah sai ka ji abin da aka daura maka ba shi da nauyi sannan kuma kamar yanda na faɗa dole a dauki aure ibada in ba dauke shi ibada ba to sai mutum ya rinka ji abin yana karo da hankalinsa da sarransa yana ganin ma shi ba zai iya ba kuma gashi umurni ne daga Annabi to matsalan kauce ma umurnin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai rayuwa take albarka kun ga kuma an faɗa matsalan mala yace hadisi na farko da zai ka a wannan babi shine an Aisha radhiyallahu anha an karbo daga nana Aisha Allah ya kara yadda a gare ta qalat take cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ni nana Aisha radhiyallahu anha na tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi nace da shi ayyun nasi a'zamu haqqan 'ala al mar'ati wane ne wani mutum ne waye daga cikin mutane yafi girman nauyi da haƙƙi akan mace iyayenta ne ko makwabtanta ne ko kabilanta ne ko yaran garin su ne ko kokaninta ne ko ko wane ne qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zawjuha babu wanda yake girman haƙƙi akan iya mace kamar mijinta rawahu al-bazzar al-bazzar ya ruwaito wannan hadisin wannan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke ne fara shifila a babin ko to zai zo ma dindin misalan haƙƙin ta yanda har sai mutum ya saduda ya gane cewa dai akwai buƙatar gyara a cikin irin rayuwar da yake ciki hadisi da biyo ce ana bi sa'idin al-khudri an karbo daga abi sa'idin al-khudri qala yake cewa qala nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce حق الزوج على زوجته حقي ني نميجي اكن ايالنسا لو كانت به قرحه نكودا اتي مجن لناتا حقي ني اكن تا كودا اتي تاتر دا مجن تلهو به قرحه ينا دا قرحه وني تشيو فلحست ها تشيو اتي قرحه تشيو وند يكي زبر دا روا falahisat hasita sa harshen ta tallace wannan ruwan aulatni ko wani ruwa wanda yake na ciwon da ke fita bayan fitar ruwan ma yana doye munkhiratun sadida wanda wannan doyin da yake yi kuma ta sa shi ta sunsuna da harshen ta kuma ta lashe shi audaman ko kuma ya zamto ciwon yana fitar da jini thumma ta'alatu sai ta sa harshe ta lashe shi da wannan harshen nata Annabi sallallahu alaihi wasallam yace koda ta yima mijinta irin wannan ma addat haqqahu har yanzu ba ta gama ba da haƙƙin sa na haƙiƙa da ya kamata ta bashi kun gane dalilin da yasa nace ku bude zakatan ku tun a farkon babin kun gane to amma kuma ko a hankalce za ku iya yarda da wannan hadisin a wuri daya bari in tambaye ku ku je mutuwari ku tambayi masu gadin mutuwari ku gani da kaji an kantsa mahatsarin mota ku je ku tambaya su waye suka mutu su waye suka bu kowa mutuwa za ku ji maza ne me ya fitta su suka mutu da yawan su neman abinci ya kashe su da yawan su yanda dai za su dawo ke su rufa miki asirin nan da dadi ba dadi a dafa a ci galibin su anan suke mutuwa galibin su anan suke mutuwa wani injin din yankan katako ko kaza zai datsa hannunsa haka zai mutu ba hannu wurin neman abinci wallahi ina ga na taba gaya muku a wurin karatu ko a wurin meeting naje ina jin ko Kano ne Zaria naje Zaria nayi muhadara ina dawowa sai ina motar haya na hau sai ni ga wata motar haya har ya wuce da gudu ya tsaya yo rivers mallam bismillah bismillah dauka ne man passenger ya gane passenger zan hau ya bude mun gaban mota ya maido wasu bayan nace mai a ce wallahi nan zaka shiga mun kamo hanya da shi sai na lura da alamar kayan jikinsa ba sun duku duku gashi a wahale yace mallam kwana na hudu kenan rabona da Kaduna ni dan Kaduna ne yace abinda yasa na tsaya na dauke ka kun da taba kai ku jigawa ya fada wallahi kusan shekara 11 kenan ni na mamanta yace kun mana kaza kun mana kaza kun mana kaza shi yasa na ganka ni ko bazan iya wuce an barka to abinda yasa na ga muku wannan muna hanya sai na ji ya dauko waya ya kira wani yana cewa da shi wane eh ka kai musu ruwa kuwa shekaran jiya an kai eh an ba kudin na san ya kare kwana biyu kai hakuri ina dawowa kafin je gida zan kawo maka kudin ruwanka dan Allah ka je ka kara kai musu baro dan kura daya ya kira iyalin shi babu matsalan ruwa yara jin lafiya sun ci abinci an kawo muku ruwa wallahi wurin jaji saura ka danyi hatsari saboda wayan da yake yi yana kokarin ya ji iyalansa suna cikin kwanciyar hankali daga shi sai sun gileti sai wanda yace mallam kwana na hudu kenan na tafi nema daga Katsina sai kaza sai kaza sai kaza yace mota kuma ta sa ni a gaba to da annabi ya faɗi wannan akan mutum da ke sadaukar da rayuwarsa a hankalce ma bai zama laifi ba a hankalce ballanta na ke musulma mumina da duk abin da annabi ya faɗa baki auna so koki kawai karba kike ki hakura sannan kuma na uku shine kin san kina fatan samun aljanna ne dan haka wannan ba zai miki wahala ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisin ne dan ya buga kololuwan misali ba dan yana cewa lallai ai hakan amma inda hakan zai faru annabi sallallahu alaihi wasallam so ya nuna mana cewa akwai sauran aiki su ma maza za a zo nasu za ku ji abin da zai faɗi ina fata an fahimci wannan to saboda haka wannan dai shine zahirin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma duk abin da annabi ya faɗa da rai yaki da rai ya so mumini yana karɓansa kuma yayi imani da shi kuma yayi amanna da shi kuma yayi aiki da shi saboda yana so Allah ya masa rahama an gane to Allah ya muku albarka da haka nan a dage mun ji hadisi na nawa na biyu sai hadisi na uku manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace anil husayn bin mihsan an karwa hadisin daga al husayn bin mihsan yake cewa anna ammatahu atati nabi sallallahu alaihi wa sallam gwaggwansa wata gwaggwansa yar uwan wurin uwa kenan yar uwa ta bangaren uwa ko ya ko kanwar uwa ta je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fi hajatin saboda wani lalura da bukata da ya kai ta wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ta je wurin sa fa faragat min hajatiha sai ta gama bukatuwan sa mana ta gama gaya mishi complaint dinta da damuwanta ya bata shawarwari ko ya mata addu'a ko ya biya mata bukatar ta in wani abu ne ta je nema kuma akwai za iya bata bayan duk ta gama wannan fa qala laha annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya kalle ta yace da ita azatu zaujin anti shin kina da miji kin yi aure qalat na'am sai ta ce eh alhamdulillah Allah ya azurta da mijin aure qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata kaifa anti lahu ya kike da shi kina cikin wadanda yake korafi akan ki ko kina cikin wadanda in ba ma yadda ki je unguwa kin dauka kiyayya ne saboda shi ko soyayya ne ma sai in kin fita ya shiga uku akwai irin wannan da yawan mata sai za dauka wani abu da maza ke musu kiyayya ne kuma wallahi soyayya ce akwai matan da ta faɗa ita ta gama digiri an hana ta aiki an kaza an kaza an kaza abin ta amari da aka zo ana sulhun auren sai miji yace wallahi malan kyautata wanda take min ne in ba ta nisa da ni wahal in te nisa da ni wahala nake sha ita ba ta dai da godiya ne amma abinda za ta nema aikin ina mata abinda ma yafi shi ta ki kwantar da hankalinta yace ga yar uwar zaman ta yace ba ta da mutunci ba ta da kirki kawai ina rike ta ne saboda ladan auratayya amma ba wai dai ina samun biyan bukata na da ita kun fahimci magana to kamar haka ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayan ta ya kike da shi shin yakan faɗi alkhairi akan ki ko yana cikin masu korafi game da ke har an san yana korafi yana da damuwa tare da ke kana sai ta ce ma aluhu wallahi Annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiyar magana shine ma aluhu ban taba tauye wani abu ba in gajiya akan wani abu na tsakani na da shi illa ma ajastu anhu sai dai irin abin da yafi karfi na ba a rasa ba kun gane magana tace ma aluhu ban taba tauye wani abu na hakkinsa ba ban taba ba sai dai abin da gajiyawa tunda dama kuma dole za a samu gajiyawa da abin da aka ce kullu ana tare dole miji zai gaza a wani abin mace ma za ta gaza a wasu abubuwa to shine take gaya mishi tace wallahi ni dai ba na tsarkake kaina amma ban taba tauye shi ba sai dai akan abin da Allah ya sani gajiyawa nayi ba zan iya na gajiya a kansa kila ta ajiye gari akuya ta ci ta je kallon arewa can tifo ana dadin kowa kala sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ga dai abin da nake so ki kula da shi fanzuri ki yi tunani ki zauna ki yi tunani kin koma gida aina anti minhu ya matsayin ki yake a wurin mijinki wannan ma zama assignment kuma har gare ku aina anti minhu ya kike a wurin mijinki wurin amintar shi da ke ko fargaban shi da ke akwai mijin fa da wallahi ko sirrin shi bai gaya matan shi saboda tsoro yana jin ita ce kila na farkon da za ta cutar da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da yasa na ce ki yi tunani shine fa inna ma huwa jannatuki wa naruki shi mijin nan naki shine hanyar zuwa aljannanki kuma cutar da shi hanyar zuwa azaban Allahnki ne Allah ya tsare mu rawahu Ahmad Imam Ahmad ya ruwaito yanzu an ji haƙin wane miji akan wane akan mata to saboda musulunci na da adalci sai malai ce babin mu na nawa na 12 min huquqil mar'ati 'ala az-zawj ga kuma haƙoƙin ita mace akan miji mu kun ga hadisan ma sai da malai ya zubo mana kai guda 10 alquran ko hadisi uku kare ya kai muku mu sai aka yi mana hadisi 10 me yasa saboda ku kuna da rauni maza kuma suna da karfi kuma duk kusan nauyi yana kan maza ne ko malai ce hadisi na farko an Hakim bin Muawiyata al-Qushairi an karbo hadisin nan daga Hakim dan Muawiya al-Qushairi an abihi daga mahaibinsa kala yake cewa qultu ya rasulullah nace ya manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ma haqqu zawjati ahadina alai kun ga sahabbai da suke da takatsantsan ko ba matansu ba har dabbobinsu sukan tambaye haƙin dabbobi a kansu in dabba na da wani haƙi su tsare mata to shine yanzu shi wannan sahabi yake cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene haƙin iyalin mutum ne a kansa ma'ana faɗa mun dan kai rinka zaluntan ta ban sani ba in kiyaye wannan da maza muke da mun kusharhi a nan kala sai Allah sallallahu alaihi wasallam ce ga haƙin nan na farko ka sani an tuti'imha idza ta'imta ka ciyar da ita ka bata abinci in ka ci ka bata nau'in abincin da ka ci mai irin tsadan da ka ci mai darajar da kake ci kar ka zo ka jibge musu buhun masara a gida kai kuma in ka fita office ka sana ka maka plate mai rugugi dan 3,500 zuwa 6,000 kullun rana kun gane ko ka ciyar da ita da mene abinci irin wanda kake ci wa taksuha ka tufatar da ita ilakta saita idan kayi naka tufafi su ma ka dinka musu tufafi ka ba su tufafi su sanya kar ka zamto mai daga sallah sai sallah ko akwai wasu mazaje haka suke in ka kizo sai a tabba to an ga wata wani ma da faduka yake kun san da faduka in yi ta karamar sallah ba ta babba. Na'am? Su suka fi yawa. Kun ga na faɗa haƙƙin mata kun ki sa baki. Dan Adam mai wuyan gane haƙƙi. Sannan ake faɗin naku wata ma da na faɗa Annabi ya ce a lashe diwa na ruwan ciwo sai da tayi zugum. Mana irin barka ji zurfin imanin ta zai iya dauka. Amma yanzu zuwa na maza bulala kun ce masu suka fiyawa. Bai musu uzuri la'alla ba su da shi ne, in ba su da shi Allah ya yalwata musu. Wanda suke da shi kuma su ji tsoron Allah su yi. Ko? In kuna kyautata musu, in dai ba Allah ya sa mutum mai busasshen zuciya ba ne, zai ji tausayinki kuma zai kyautata miki. Allah daidaita tsakaninku da mazajenku ya zaunar da ku lafiya. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an wa taksuha ka tufatar da ita idan taksarta idan kai sa da idan kai naka tufata. Idan yau da gobe ya sa ce maka me ake ce mishi kafidiri da feleke da tsiwa ya kai ga abu wuri yarin cafi sai an yi duka wala tadribul wajha kaka kuskura ka duke ta a fuska da shi ake ma Allah sujada. Wala tuqabbi kuma kada ce maka abu ka rinka munanata munanawa ko a jikinta ka kalli halittanta ka kushe ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karka kuskura kai mata haka ko ka kalli danginta ka ce yar gidan kaza yar kaza. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karka kuskura da dai ka munana iyalinka. An gane ko? Tunda an ce kar ai wancan dukan, to in dalili ya sa wata da hukuncin da za a yi mata shine na kaurace mata, ya ce wala tahdur illa fil baiti, kada ka yi hijira ka yi nesa da ita illa fil baiti face dai a cikin gidan kake. Wani ya fushi sai ya fita ma a gida aboki ya kwana. Ko? Ko in su biyu ne ya koma ɗayan gidan ya je ya tare. Haka ne? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar kai haka. In har ya zama dole sai an yi haka to ya zamto dai kana gidan. Rawahu Abu Dawud. Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin. Hadisi na ɗaya. Hadisi na biyu. An Anas. Ku kalli wani adalci na sahabbai dan Allah. Yawancin hadisan da aka faɗa kokin mata duk matan suka rawaito. Kun gane? Ko ba ku lura ba? Aka ce nana Aisha wannan ya ce gwaggwansa ta ce kaza da sauransu. Na haƙoƙin mazan kuma sai gashi mazan ne da kansu suke faɗi. Wannan ke nuna sahabbai adalan mutane ne. Allah ya ƙara yarda a gare su. Mala ya ce an Anasin an karɓo daga Anas ala yake cewa mina sunnati yana daga cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Menene daga cikin shiriyar? Idza tazawwaja ar-rajulu idan namiji yayi aure al-bikra ya aure wanda take budurwa bata taba aure ba ana nufin fa mai kananan shekaru ba wanda bata taba aure ba koda ta kai shekara nawa inda bata taba aure ba musulunci tace al-bikr. To yana daga cikin shiriyar Annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan namijin da yayi aure macen da bata taba yin aure ba ala sayyi akan wanda ta taba aure ma'ana iyalinsa ba daya bace yana da iyali fiye da daya sai ya zo yanzu yana da iyali sai ya zo ya karo wata ita ce ake ce ma amarya ko. To duk wanda yayi amarya sai amaryan nan ta zamto bata taba yin aure ba budurwa ce ita. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da aqama indaha mutum zai tare a wurin wannan budurwan amaryan saba'an har tsawon kwanaki bakwai wa qassama sannan sai ne sai ya zo ya raba kwana wa qassama sai ya raba kwana wa idza tazawwaja sayyib amma idan ya zamto wanda mutum ya aura ta taba yin aure to shine malam yace alal bikri akan wanda take sayyib wanda ta taba yin aure alal bikri akan koda budurwa ce matarsa ta farko din aqama inda aziz zai tsayu da a wurin wannan ta biyun wanda ta taba yin auren salasan tsawon kwanaki uku summa qassama sannan sai a raba mai sai a raba kwana. Abinda hadisin ke nufi dai a fili yake kawai inda ƙarin bayani yake shine batun raban kwana. An gane? Abinda ya shafi raban kwana ga iyali babu wani nassi sarih wani wata aya ko wani hadisi da ya fito ya ce za a raba kwana kaza za a yi kaza in banda wannan na tarewa. Kun fahimci maganar? a yanda abu yake a shari'a shine idan mutum yana da mace fiye da daya zai same su ne ko ya tara su tare da shi gaba daya ko ya magana da su a daidaikun su ya ji ra'ayin kowace daga cikin su har a samu daidaito zai yi wasu su kwana uku uku suke so sai ya ce kwana biyu suke so ko sai sati daidai suke so kun gane kun fahimci magana idan aka samu ittifaqi akan ga tsarin yanda aka rabu ayi me ayi rabon kwana to daga nan wannan tsarin da aka yi ya zama ka'ida ta shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almuslimuna ala shurutihim idan shi miji yanzu ya tauye to ya saba ma Allah an fahimci yanda abin yake ko to shine haka tsarin yake sannan kuma wani abin da ya shafi tafiya shi ma wannan akan samu rikici a cikin gidaje in miji ya tafiya in ya dawo ya akai ya kaza a ka'ida ta shari'ar musulunci shine idan miji ya tafiya idan ya dawo shine yake da haƙƙin ya zabi inda zai je to amma malamai suka ce galibi wannan yana haifar da rikice-rikice da rashin kwanciyar hankali da yawan sabani a mene a cikin gida suka ce to dan haka babu laifi idan miji shi ma a wannan gaban kamar yanda aka yi a maganan raba kwana shi ma na tafiya a yi shawara a kansa ina fata an fahimci magana shi yasa mu shawarar da muke bayarwa shine in mutum ya kama zai tafiya to kawai ya ɗauke kwanakin tafiyan ya ce wannan kwanakin nashi ne kun gane magana misali yana da mata biyu ya yi kwana ɗaya a nan saura kwana nawa saura ɗaya sai tafiya ta kama shi to yanzu sai ya ce tunda ya tafiya kawai yanzu babu wani maganan kwana sai ran da ya dawo in ka dawo me zai faru zan koma in cike ma wancan ɗayanta sai in dawo na ina fata an fahimta ni dai haka nake ko ina gari in dai zama ba zan kwana a gida ba ko wani abu ya sa dole ko su malamai sun zo ko kala da sauransu duk sai ka sanar cewa yau fa baka gidan kowa ka sanar da can ka sanar da nan don kowa ya sani cikin zuciyarsa shikenan sai ka ga abin ya me ya dan zo da sauki na tsaya muku wannan bayanin ne saboda me idan a gidajen ku akwai irin wannan rikicin da damuwar ki je ki kai ma mijinki wannan shawarar shi ma kuma dai ya kamata ya natsu ya fahimta kuma ya adalci da mene da irin wannan ina fata an fahimci wannan Allah ya sa mu dace wannan hadisin shine auto ashe wani babin ne ma a gaba za mu ɗauki babi na gaba ko shine babi na nawa ba ku musu lamba na nawa 13 Allah ya muku albarka yanzu mun ji haƙƙin mata akan miji mun ji haƙƙin miji akan me akan matansa sai malai ya ce to tunda duk an magana haƙoƙi ne kuma kun san dai duk da haƙƙin nan zai yi wa dan samu akasi a kansa ko ta bangaren namijin ko ta bangaren mace sai malam ya kawo babi mai kyau wanda shine babin da tabbas ya dace a daure shi da waɗancan haƙoƙi da aka yi magana yace al-hasu 'ala al-ihsan al-'ishrati az-zawjiyya babin da zai magana akan al-hasu zai kwadaitar wannan babin zai kwadaitar akan me ala ihsan al-'ishrati az-zawjiyya akan kyautata zamantakewar auratayya ma'ana babu yanzu zai bugun yayan kadanya ga mazan ga matan duka ya zamto kowa ya kyautata zamantakewa hadisi na farko yace an Aisha ta an karbo hadisi daga nana Aisha qala take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace khairukum ya ku al'ummata mafi alkhairin ku khairukum li ahlihi shine mafi ki alkhairi da kyautatawa ga iyalansa sai yace wa ana khairul li ahli ni kuma da kuke gani ni ne mafi alkhairi a iyalaina idan an gwama ni da kowa a cikin al'ummar ta nana Aisha za ta zo ta faɗi menene alkhairin nashi yanzu an ji wannan ga mazaje kenan ko bale ce rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya ruwaito shi hadisi na biyu qalat ummu salama Allah ta'ala ya ƙara yadda a gare ta take cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu ni da ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da kunni na kila ma a daki na a ranan girki na ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ayyuma ra'atin kowace mace ko yar gidan wane ne ko yar wace ce ko mun yawan digirinta duk dukiyarta duk kowane ne babanta shine ayyuwa murati kowace ce a cikin mace ba babba ba karama ba talaka ba mai kudi duk mace da ta kuskura ta yadda mata ta zaujiha har mijinta ya rasu ya bar duniya matat zaujaha anha mijinta ya mutu ya bar duniya a yayin da ya bar duniyan nan anha radin yana mai yarda da ita yana gamsuwa da ita ta fuskan dabi'unta da mu'amalanta da halayyanta ya yarda da ita wannan matan kowace ce ita ta kwana da sanin cewa dakhalat aljanna ta samu aljanna kun gane shine hadisi kun ga wannan kwadaitarwa ne na'am matat tarasu wa zawjuha ita tarasu haka ne gaskiya ne ayyuha imra'atin dukkan matan da matat mutuwa ta riske ta wa zawjuha alhalin mijinta an haradin yana mai yarda da ita dakhalatil janna insha Allah ta samu aljanna yanzu aka kwadaitar hadisin farko hadisin farko da muka karanta a babin su aka kwadaitar maza aka ce mafi alkhairi shine mafi alkhairi gawa da iyalin sa yace kuma ni nafi kowa alkhairi yanzu ba mu maza kenan ana nuna karkai rowa kai tausayi kai kaza karka kalli tsiwa da tsiyar da aka yi maka ka kalli girman Allah ko ba shine ba karka kalli kinyin da aka yi da gangan a'a ka kalli kawai kai abin da kake so a yi maka shine yanzu ba mu aka fadaitar kenan ba to kuma yanzu ga shan fadaitar da ku ana nuna miki da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutuwa ta mutu kenan ya nuna ashe gidan aure dawainiya ake ba ranan karewa haka ne Allah ya ba ku yaya masu albarka na uku malam yace an Abi Hurairah ta an karbo hadisin daga Abi Hurairah Allah ya kara yadda gare shi kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa la yafrak mu'minun mu'mina la yafrak mu'minun kada wani mu'mini namiji yayi fushi mu'minatan da wata mace da mu'mina ta mace kada ka zanto mai yin fushi shine la yaghdab mu'minun kada mu'mini yayi fushi da wata mu'mina ma'ana kada miji mu'mini yayi fushi da matarsa wanda take ta ma mu'mina musulma tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam fushin zai faru sai ce to ga maganin fushin in kariha minha khulukan in kaga wani abun da kake a tare da ita wanda baka so radiya minha akhar to zaka ga kuma ta wani bangare akwai abun da kuma ka yarda da shi kake so a tare da ita saboda mene kamala ta Allah ce shi kadai ko babu mace da za ta auri wani namiji face sai ta ga wani abun da ba shi ranta ya so ba haka shi ma namiji din da yake ganin mace sai ya ga wani abun da kash ba haka ransa ya so ba ko ta dabi'a ko ta halayya ko ma ta mene to amma kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa kwanciyar hankalin dai a lahira ne nan duniya dama ba a samun gaba daya rawahu muslim imamu muslim ya ruwaito hadisi na hudu yace an ibn abbas an ka wannan hadisin daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu Allah ya kara yadda anhuma ga su biyu shi da mahaifinsa qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace wa ra'aytun nara kun ga dugo guda uku da aka yi bayan wa sallam din nan kun ga dugo guda uku ko yana nuna ba nan ne farkon maganan ba an faro wani abu wanda ba shi muke bukata ba a cikin bangaren hadisin ma'ana ya dauko daidai inda ake bukatan magana yana magana akan Isra'i da Mi'raji ne kai shi sama da aka yi kuma hadisin yana da tsayi da malam zai kawo shi anan kila sai ya ci shafi hudu ko biyar ko shida ba kun gane magana to shi yasa sai yanko mana daidai gaban da muke so mu saboda ita maganan masu cin riba masu kaza masu kaza masu kaza duka wallahi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ra'aytun nara sai naga wuta a lokacin da aka kai ni sama tare da mala'ika jibril falam araka al-yawmi manzaran qad wallahi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ban taba gani da dai na rana dai irin abin da na gani ba da dai a wannan rana wa ra'aytu aksara ahli hannisa sai naga mafi yawan wanda suke cikin gidan wuta mata ne to kun ga ko ai an samu tashin hankali ko mutum ai ba zai iya shiru ba ba zai iya samun nasuwa ba qalu tashi dai duk sai sahabbai suka budi baki suka ce lima ya rasulullah ya manzo Allah me ya jaman me ya janyo mata suka fi yawa a wuta ga ya mana mu je mu ga ya masa hajiya su gyara ko mu taimake su su ma su gyara ko ba haka bane inda matan su ma su ji qala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to abinda ya janyo musu wannan shine bi kufrihinna saboda kafircin su butulcin su ma'anar kalma al-kufru shine butulci yace babba abin da ya janyo musu shine suna butulcin su kila dan dai sahabbai su ƙara fahimta sosai yace saboda kafircin su su kila sai suka ce yakfurna billahi ya manzo Allah kafirce mu Allah suka yi ya ja musu Allah ne suka yi ma butulcin yasa har suka fi yawa haka irin wannan abin da zai kai mutum mutum kam ai ba karami bane qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce a ba haka bane yakfurna al-ashira suna butulce wa zamantakewan aure ne suna butulci a zamantakewan aure ne shi ya janyo musu wannan wa yakfurna al-ihsan kuma suna butulce wa kyautata wanda maza ke musu kuma za su kyautata musu su yi butulci dan ku ƙara ganewa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam tunda kun ga yace suna kafirci sun tambayi kafirci ga Allah ne an ce kaza sun yace ya gansu a wuta suka ce me ya ja yace kafirci suka ce kafirci ne ga Allah kun ga ya nuna suna da kwadayin ilimi su ji menene abin to sai Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma da yake yana da sansu da rahama sai ya ci gaba da bayani bayan ya ce musu suna butulce ma zamantakewan aure suna butulce ma kyautatawa sai ya ce law ahsanta ila ihdahunna to ga misali dan hankalinku ya fahimta da a ce zaka kyautata ma ɗaya daga cikin su addahar addahar zamani guda ma'ana shekara 80 zuwa 100 shine century kenan century shine addahar da za ka ɗauki shekara 80 zuwa 100 kana kyautata mu ɗaya daga cikinsu malamai suka ce dai ma'anar shi ka ɗauki lokaci mai tsawo kana kyautata mata summa ra'at minka shay'an sai ta ga wani abu a tare da kai ko karyewar arziki ko makamantansu qalat sai ka ji ta buɗi baki ta ce ma ra'aitu minka khairun qad ni dai ban taba ka taba sina namu wallahi ban taba ganin wani alkhairi tare da kai ba kai in ban da auren kadara za in aure irinka wannan kalmar tana da sauki a harshen mata amma waɗanda ba su zuwa makaranta suna tsoron Allah haka ne ko wanda take da tsoron Allah ko munana mata haka yi maimakon ta faɗi wannan kawai sai daga ta fashe da kuka saboda harshen ta ba zai iya faɗin abin da zai saba mu annabi ba amma ranta na kuna kunan da kuma zuciyar ba za ta iya aje wannan zafin ba sai ki kuka kawai ki kada kai ki shiru ki je ki sujada ki roki Allah ba kuma ki roki Allah ya saka miki ba ki roki Allah ya shirya miki in Allah ya saka miki ai har tukunyan gidan ku sai ta samu matsala wallahi ko ba haka bane in dai zalunci ne yayi in dai ya tabbata a shari'a zalunci ne kin ce Allah ya saka miki na'am sai ya gani kuma in ta tashi in aka tashi ganin tare da ke za tare da ke za a gani ko ba haka bane to wannan hadisin ingantacce ne sosai malai ce rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya ruwaito hadisi na biyar malai ce so ila aisha radiyallahu anha an tambayina na aisha ni fa so nake ko rabul litaba sai wayo su za a rufe majalisin nan ni fa na ga malam ne sa ne muku kara da wasu eh next week kai jama'a next week nawa ne ga ramadan eh 25 haba kuma ina waje ai ba za ku ganni ba ko a waya ba lallai ku same ni ba gaskiya ba ku ji annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma bacewa yake yi ba ranje na karshe ai gara ka bace ko dan yaya ne kai ma ka je ka nuna damuwar ka na'am 26 ai ku shirya jibi kawai ne oda ku amin za a ci gaba bayan sallah insha Allah kila mu sa goren sallah mu yi daura na kwana uku a jere din mu ta gaba da littafin ni yanzu kun gani wallahi muhadara bai burge ni wai ku a ce in je in yi muhadara in yi kaza in yi wasu program duk bai burge ni ba abin da ya fi burge ni kamar a sa littafi a yi karatu ko da da mutum uku ne za mu yi karatu ni ya fi burge ni akan je wani muhadara in tara mutane 100 kaza wannan duk ba shi bane wannan duk fadakarwa ne kuma ana yi gashi nan har a gidan radio kowa ma na yi an gane ko Allah ya sa mu gama lafiya so ila Aisha to an tambayina na Aisha radiyallahu anha aka ce da ita ma kana annabi sallallahu alaihi wa sallama yasna'u fi ahlihi mene annabi sallallahu alaihi wasallam kasance yana yi a cikin iyalansa gaya mana me annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi a cikin iyalansa ne kala sai take cewa kana fi mihnati ahlihi ai da ya shigo gida yana cikin hidiman iyalansa inda ya shigo sai ji aya har yanzu ban ga abinci akan tebur ba ce kaza ne ai ka san akwai ka da san safara ne mai gida ga agushi ta yi wahalan samu ya za a yi to yanzu ba a samu ba kenan ke ce in koma in siyo mana ta fara jin cewa ba a matsa mata ba ai an riga an samu to miƙo doyan in taya ki dakawa kin san maza da ƙarfi aka samu in kuma Allah ya jarabe ki da mai surfo a shari'a ba a gama tuwo ba to sai ki ba da haƙuri ya kamata mace ta san waye mijinta wallahi wani namijin in kika bar shi da yunwa to ko Fir'auna bai kai shi bala'i an samu matsala wani kuma shi in zai bacci ne bai san takura ko a ce yara sun shigo ɗaki sun mai ihu ko kaza wani kuma in yara su didima akan shi ɗauko ko famfi tsari ba su ɗauka hular shi ne su kifa mai akai ba zai miki magana wanda zai ce ka gani ko yanzu banda tsaya mai ko za ki bar yara su zo su ɗora mu akai to ce kowa sai ta gane waye mijinta za a zauna lafiya abin da ke fusata wani ba shi ke fusata wani ba wani abokin mu a Central Market Allah ya ƙara mai lafiya yayi aure yace malam ni Allah ya kaddara ni mutum ne mai cin abinci da yawa yace matar da na aure kuma wallahi ta kasa gane wannan abun gashi amarya ce ni na ji kunyan mata bayani nace me matsalan yace ina ta kwanan nan masu lamba hudu ne ko shida tace malam sakanti the last din na ƙasa wallahi take mana abinci ko ni kadai zan iya cin ya wannan abincin yace ta iya yace ta iya dafa abinci amma matsalan kauro ni kuma wallahi ina jin kunya in ce a ga babban yace wani lokaci a rikima ni kan yi in ce kila abokai zan yi baki ko kaza wai dan ko ta sa babba yace amma wallahi a karamin nan ta tsaya to ga ka matashi ka auro yarinya dama ai sai an ta abun kunya nan gaban ka tuna wannan ta tuna ta ma dariya za ta yi yace ya za a yi malam wannan yace wallahi wata ran sai dai na fito rumfan kasuwa in siyo abinci yace kuma wallahi ta iya abinci ko na kasuwa bai kai na ta dai sai nace mishi ba an daura auren ba yace an daura nace hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna ai idan mace bata zama asusun ajiyar damuwar ka ba kai ma kirjin ka bai zama wajen ajiyar damuwar ta ba ai ba ya auren da ya kamata ya za a yi nace je ka zauna da ita cikin wasa da raha kasa wallahi ce gashi abu ya ce malam ta fa gyara ba ni na ma manta an magana nace me aka gyara yace girkin yanzu ana yin shi mai shi to Allah ya ƙara zaunar da gidajen aure lafiya to tace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kasancewa cikin yi musu dawainiya hadisi na shidda shine yake cewa an Aisha ta shima daga nana Aisha qalat take cewa kun ga babin akan me babin yake magana ne na'am kwadaitarwa akan mene kyautata zamantakewar auratayya shi yana ku ji in an taba maza anan a taba mata a can an taba maza anan a taba me mata a can saboda duk gidan da babu mace ta gari gidan ba zai zauna lafiya ba kuma din nagartan mace in ba namiji nagari a bayanta rayuwarta za ku ganta na kasasshiyar rayuwa bayan da take so ta kai ba zai taba kaiwa ba bai taba kaiwa ba saboda karfin bai hannunta to amma in duka akai balance sai kaga abun ya me ya tafi asin da asin Allah ya sa mu dace to take cewa na rasha take cewa sabaqani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya nemi mu yi tsere ni da shi manzo Allah ya nemi mene mu yi tsere tare da shi littafin almar'atu ra'iya fi baiti hada iya dinan da muke a kurmin mashi mun karanta wannan hadisin cikakken sa jiya a kurmin mashi a yanda hadisin tazo tace tafiya ne suka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam sun fita gari sun yi tafiya tare da sahabbai ana cikin tafiya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sahabbai qaddimu ku yi gaba da Allah ku yi nesa sosai kuma tsada mai tsere ni da nana Aisha yace suka tafi nesa yace da ita bismillah akai on your mark set ready go Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin wahiya jariya da kanta tace ina dan mata na ina tsalle tsalle da karfi na tace kanka ce kwago ina na arce na bar annabi a baya an nake ce musu kila ma sai da ta hada da gwalo da dariya tana nuna waye gaya maka ka taro mu gashi nan irin ba daman shikenan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai manta ba shine a nan take cewa fa saba katku sai na rigaye shi falabitna shikenan muka ci gaba da zaman aure har bayan wasu shekaru a hadisi aka ce hatta idza badalat har lokacin da ta yi jiki shekaru sun zo alitanta ya sauya ta yi jiki ta cika sosai shikenan tace idzar tafa'anil lahm a lokacin da nama ya hayyana ne jiki ne kiba fasabaka ni sai kara cewa tace arwaye tace wata tafiyan ne ta kara hadawa shine da aka zo tafiyan tace lokacin sufa ya fara kira shikenan sai yace da ita to yace masabai ku yi gaba sun yi gaba yace da ita bismillah sai ta budi baki tace a yanzu ne zaka ce ai tsere ce wallahi sai kin yi haka annabi ya gaya mata wato tunkar ai ta san cewa me ba za ba lalle ne ta kai labari ba ana farawa tace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce sai ce fa sabaqani sai ya rigaye ni ya tsere mu fa qala sai ce da ni hadhihi bitilka one one da can kin riga ni yanzu me na riga ki ku duba ku gani ita tseren ne ya dame ta a lokacin amma me za ta ji a ranta an karrama ta an mutunta ta har an ce da wasu su bada wuri saboda za a yi sha'aninta to shine abin da zamu fahimta a cikin hadisi na nawa na bakwai wai na so mu je karshen babin ne sai mu tsaya zamu iya haka aiko na insha Allah حديثي نبقي مالك عن عبد الرحمن بن سعد أنكر قولك عبد الرحمن بن سعد قال هيك تشيوا سمعت أبا سعيد الخدري ناجي أبا سعيد الخدري يقول أنا تشيوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله إرادة أمنتن الله ستبت أغريش ياتي إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة إن للي من أشر الناس منزلة عند الله منزلة يوم القيامة للي دقت كم في أشر متاني ما في أشر مسعي دقت كم متاني أورن الله ران القيامة شيني الرجل متمن دي كسنشي يفيض إلى امرأته ينا بيا إيا بكاتا صدى إيال سنة جندا ينا جندا إيا بيا بكاتا صدى إيال سنة نسا دوا وتفيض إليه إتما تسعم بيان بكاتا لقم سواء تارد شيء ثم ينشر سرها سننسي أوائي قريكم يا زوين أبين سر تيندي جمائي دفنشي أوليد إيانسا فأنت الله صلى الله عليه وسلم وانيا فقوة ممونا مسأي أولن الله رانا القيام رواه مسلم إمام مسلم يروي تتمو يذكون جفا وانا ممونا مسأي عنكت ني إنا جفا عنكوسا مسأيين دفا مجي دما تاسنا جمائي لاسي هو تستورا مدنيا ina ga kusa kai wannan matsayi ku duba irin pre-wedding pictures din da ake yi in an gama kuma an yi auren ma a ɗakin auren ma kuma sai an yi hoto kuma sai an nuna ma duniya komai duk abinda Allah da manzon sa suka ce a boye kai haifar da fitina sai an yi kuma sai an tura ma duniya to inda mutane ke lalacewa suke zama urbata tu irin wannan me yasan abinda zai faru nan gaba in ba Allah to wannan shine hadisi na nawa hadisi na bakwai hadisi na takwas malaka an abi hurairata an karbo hadisin daga abi huraira annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abi huraira shi da kansa yace ya ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kula yana cewa shi ma kun ga dago guda uku ko ya nuna cewa wani bangare ne na hadisi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyuma imra'atin أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله شيء أيوم امرأة دكا متندا أدخلت على قوم تشغر ما وسمتاني تشغر دواني قدا تشغر ما واني مجي تشغر ما مجنتا من ليس منهم تشغر دواني سأسو قدا دبا سأسو سباني معنى تجي تي الباشاء وجتكاو لا قدا دبا قدا سبا to wannan matan ta sani falaysat min Allahi shay'un bata matsayin komai a wurin Allah banzan bazara ce ita agun Allah walan yadkhul Allahul janna kuma Allah ba zai taba shiga da ita gida aljanna ba bata taba shiga aljanna amin ya Allah wa kun ji an gama da mata ko sai ya ce wa ayyuma rajulun haka nan kuma dukkan mijin da aka samu ita ba take daukan ciki ba Allah ya ce ta tsara mahaifarta kar ta shigar da mahaifarta face abin da Allah da manzansa suka yarda da shi to shi kuma namiji da baya daukan juna biyu Annabi sallallahu alaihi wasallam wa ayyumam rajulun hakanan dukkan mutumin da jahada waladahu ye jayayya ye musu akan dan da ya san dan sa ne dan cikin sa ne yace ba dan sa bane wa huwa yanziru ilaihi alhalin yana dubi zuwa ga dan kuma ya san dan shi ne yana sane ihtajaba Allahu ta'ala minhu Allah ya shama kance daga gare shi wa fadahahu kuma Allah ya tozarta din namijin da ya haka ya kunyata shi ala ru'usil awwalin wal akhirin akan mutanen farko da na karshe ma'ana duk namijin da ya san dan sa ne yaje kuma da abin da bata yi ba ya musunta dan da ya san dan cikin sa ne Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ka shamu kance shi ma'ana ka shamu kance shi da rahama sannan kuma Allah ka kunyata shi a gaban mutane ranar alkiyama duka dai ba sauki da na matan da na maza to in kun kalli hadisin sai ku sake koma wai ne babin ke so a yi kyautata zamantakewa na aure ma'ana karkici amana kar aiki amanaki an fahimta yawa rawahu abu daud hadisi na kusa da karshe mala yace an mu'az bin jabal to ga hadisin mai gidanmu ko manya kenan Allah ya kare da gaje shi an karbo wannan hadisin daga mu'az dan jabal malamin wannan al'umma kuma mai foundation din mu kana yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce la tu'zim ra'atun zawjaha kada wata mace ta kuskura ta cutar da mijinta illa qala la tu'zim ra'atun zawjaha wata mace bata taba cutar da mijinta ba wata mace bata taba yin wani abu na cutar da mijinta ba ko ta magana ko ta aiki an gane ko ko ta mu'amala shine aikin ko ta magana ko ta aiki akwai matar da za ta ce za a gatsiya wallahi yau tsula gishiri ma zan yi abincin gidan nan ba yana da hawan jini ba za mu gatsiya ko ya ce ya shiga bala'i ko dole ya je waje sai abincin da zai ci wasu matan suna an gane ko wata kuma za ta ga mijinta ya fitini da ita kuma sai ta hana shi kanta to duk lokacin da mace take irin waɗannan ɗabi'un sakon da take kaiwa kwallon mijinta shine ka nemi wata ba ni ba shine magana babban abin da mace signal inda take sending zuwa kwakwalwar miji kenan rashin kyautata zamantakewa auratayya tallata ma miji wasu ne a waje tallata wannan kuma ko ya zalamto kin tallata mishi halal ko kin tallata mishi haram amma ɗayan biyu sai ya faru wani yana tsoron ki yana shakkar jikin mamin gida sai zagaya ta baya kuma ya ɗibo abin da ya watsa miki ya mutu ya bar ki da fitina shikenan kuma waɗannan ƙananan abubuwan rashin kiyaye su shike janyo irin waɗannan fitintunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan babu wata mace da za ta cutar da mijinta illa qalat zawjatuhu min al-hurin ain face sai ƴan matan da Allah ya tanada musu a gidan aljanna nan matan hurin ain face sai sun budi baki sun ce wannan matan la tu'zihi ke shiga taita yake fa karki cutar da shi qatalakillahi Allah ya nisanta ki daga rahamarsa abinda hurin ain suke cewa ke ke ku Allah wadaranki Allah nisan taki da rahama ki daina cutar mana da miji fa inna ma huwa indaki dakhilun ai yana matsayin bako ne a wurin ki haka za su ce wannan fa mijin da yake ganin kina cutarwa bako ne a wurin ki kuma zai dawo nan dan haka ki bari in har kina so ku hada anan aw ko kuma sai aushaka yayi kusa aushaka lokaci yayi kusa shine aushaka an yi fariki ki wannan mijin ya rabu da ke lokaci ya yi kusa ya rabu da ke ya bar ki yi fariki ki ilaina ya mene ya rabu da ke ya dawo zuwa gare mu rawahu ibnu maja ya rawaito wannan hadisi na karshe da zamu takaita a kansa an asma binti yazid an karbo daga asma binti yazid Allah ya kara yadda a gare ta kala take cewa marra bina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam asma'u tace manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya shude ya wuce mu wa nahnu fi niswatin alhalin muna zaune a cikin mata manzo Allah ya zo wuce ya ga mu mata muna zaune fasallama alaina, da ya ga mu sai mana sallama, yace da mu assalamu alaikum. Wa qala, bayan mun dawo hayyacin mu mun daidaito, bayan sallaman sa sai yace da mu, ayyukunna kufran na'imai an na'imaini, ayyukunna kufran nu'aimin. Sai suka ji yace da su, wace ce daga cikin ku mai kafircewa wa butulce mana ni'ima? Faƙulna, sai muka ce, ya rasulallahi, wa ma kufrul munaimin, ayyukunna kufrul munaimin, wace ce daga cikin ku mai kafirce mana ni'ima? Faƙulna, sai muka ce, ya rasulallahi, ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, wa ma kufrul munaimin, menene kafirce ma ni'imomi ne, me kake nufi da haka ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, dan mu fahimta? Kala, sai ya ce, abinda nake nufi da wace ce a cikin ku kutaren matan nan ta kasance da wannan ɗabi'a ta kafirce mana ni'ima? Abin nufi shi ne, la'alla ihdakunna ta yiwu wata ɗaya daga cikinku ta tulu aimatuha baina abawaiha, ta tulu aimatuha, yakan zamto zamanta ya tsayi baina abawaiha a tsakanin iyayenta. Yace ya yiwu wata ku ta daɗe a gida ba ta samu mijin aure ba, ta daɗe a gaban iyayenta. Wata anisu, sannan kuma ta daɗe a ga ayyuka menene a farko ce, la'alla ihdakunna ta tulu aimatuhunna baina abawaiha, ko haka ne, ya yiwu ɗayanku ta tulu aimatuha gaurancinta, rashin aurenta ya tsayi baina abawaiha a tsakanin iyayenta, ta yiwu watanku ta daɗe a gaban iyayenta ba ta samu mijin aure ba. Sannan bayan ta samu mijin kuma, wata isu, amma kuma sai ta daɗe a gida babu miji bayan gashi ta balaga, fa yarzuqaha Allahu, sai Allah ya zo ya azurta ta da miji, azza wa jalla zawjan, Allah ya azurta ta da miji, ta daɗe ba ta yi aure ba, kuma ta daɗe ba ta samu mijin ma da za ta aura ɗin ma, ana nan sai Allah ya azurta ta da mijin da za ta yi aure, wa yarzuqaha minhu, kuma Allah ya azurta ta ta hanyar wannan mijin ta samu rufin asiri a cikin zamantakewanta da shi. Malan, daga cikin arzikin ne zamto Allah ya bata dukiya sanadiyyar mijin, wa waladan, kuma zamto Allah ya bata haihuwa ta sanadiyyar wannan mijin. Fa ghadiba al-ghadaba, sai wani abu ya faru ce fushi-fushi mai tsanani, ta manta duk wancan abin da ya faru, sai wani abu ya faru a fusata ta ce fushi, kuma fushin nata yayi tsanani. Farahat hatta huta, ta natsa bayan fushin, ta kulu, sai a ji tana cewa da shi, ma ra'aitu minhu yawman khairun qattu, ni ban taɓa ganin wani alkhairi a tare da kai ba tunda Allah ya halice ni, banda bala'in wahala da azaba a zamana da kai ban taɓa ganin wani abu. Kun fahimci magana? Kai ka ce annabi a Najeriya ya rayu? To, Allah ya kyautata tsakaninmu. Za mu tashi babi na nawa ne goben Allah ya kai mu? Na'am, 14 ko? To, Allah ya nuna mana. Ina ga sai mu takaita a nan. Ina ga ba mu kai rabin littafin ba ne. Kuna gobe za mu iya kai rabi kuwa? Da kamar wuya. Kila dai mu je rabin littafin a ƙarshen darasin. Ko? Allah ya sa mu dace. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ko akwai tambaya?